أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A wannan rana ta 8 ga watan Rabi'ul Tsani a hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wacce tai kuma daidai da 2 ga watan 11 shekara ta 2022. Allah ya kaddara mana zama tare da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke a Bariki GRA cikin garin Jamhun Gumel, don ci gaba da darussanmu na sati wanda ka iya zamantowa tafsirin Alƙur'ani ne ko bayanin hadisi ko kuma nasiha cikin nasihohi. Sati biyu da ya wuce mun fara da nasiha ne akan mutum ya san kanshi da kanshi, inda yake da baiwa da inda yake da buƙatar ya gyara. Yau za ta kasance nasiha ta uku, wataƙil kuma ita ce ta ƙarshe a jerin 5 nasihar sanin kai, sai kuma ɗan gyara da za mu samu a tsarin karatuttukanmu, wataƙil bisa tattauna da kuma shawarwari da ƴan uwa suka bada, zuwa rana ya ce wataƙil mu samu ɗan taƙaitaccen littafi wanda darussansa ya shafi karatun mata ne, sai ya zama to shi zanibi zunzurutun mata ne kuma karatun mata ne, wataƙil sai ya zama to duk abin da za mu faɗa akwai kwafi a hannun mata, akwai karatun, kuma har zuwa karshen rayuwa in Allah da wanda take da damar bibiya da muraja'a yana nan a matsayin kayanta ne a hannunta in Allah ya yassare an samu littafin da ya dace wata kincin daga rana yau wacce take da shawara ko wacce take da littafi in dai Allah ya sa an dace to wata kinci zamu fara a rana yau insha Allah ta'ala tafsiri sai mu bar ma darasin sa a cikin Ramadana insha Allah ta'ala wannan shine kusan dan gyare-gyare da zan ce majalisin ya samu ko yana jirin ya samu abin da zamu tattauna a yau nasihar mu gaba biyu gare ta gaba ta farko an ce mace man anti wanda muka yi a sati biyu da suka wuce ke din wace ce yanzu ke din ke san ke wace ce me kike da bukata ina kika zofa wannan sati da ya wuce mun tattauna cewa kina da alfarma kina da kima kina da daraja kina da abin da Allah ya bambanta ki da shi da sauran mata wannan abin da Allah ya bambanta ki shine jarinki na rayuwar duniya kuma shine jarinki na rayuwarki ta lahira da shi zaki samu duniya da kuma shi din zaki samu lahira yau abinda zamu tattauna shine in kin san kanki kuma kin gane abinda Allah madaukakin sarki ya miki baiwa da shi to kina da buƙatar tabbatuwa akwai gun da lalle tabbatuwa ake da buƙata a gurin ki akwai kuma gun da ake da buƙatar ki aran hawainiya aran hawainiya shine duk inda ka je to tana iya sajewa da gurin ina ga hawainiya sananniyar halitta ce ko musamman damuna zuwa ƙarshen damina ana ake samun shi to akwai lokacin da mace ake da buƙatar ta tsaya kyam ba ta buƙatar ta motsa akwai kuma lokacin da ake da buƙatar ta rikida ta sawaya ta saje da inda ta samu kanta wannan yana ga kamar shine tsarin rayuwa ma'ana akwai gunda ake da buƙatar tabbatuwa shine gunda ake kiransa as-sabat ko al-murunah was-sabat kamar da larabawa suke kiran shi muruna shine mutum ya juya daidai da yadda ya samu halin shi as-sabat shine abunda baya buƙatar canji lalle karki canja akan shi wannan shine mizanin rayuwa daga cikin abin da yake da buƙatar ki tsayu akan shi ba buƙatar juyawa wannan kwato kam akwai addinin mu aqidar mu rayuwar mu abin da yake karantarwa ce ta addini wannan baya buƙatar cece kuce baya buƙatar musawama baya buƙatar tai baya buƙatar asalla wajibin mu ne mu san Allah madaukakin sarki wajibin mu ne mu san haƙoƙin Allah madaukakin sarki mu san sunayen shi mu san siffofin shi in mun san hakan kuma mu tsayo akan hakan wannan baya buƙatar canji za mu iya sabawa da kowa akan wannan za mu iya rabuwa da kowa akan wannan in na fara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sananni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane guda bakwai za a sa su a ƙarƙashin inuwar al-arshin Allah a ranar da ba inuwa sai ta al-arshin wannan ɗaya daga cikin su sai manzon Allah yace wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tarafa ala zalik aw kama qala sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu mutane guda biyu waɗannan mutanen guda biyu sun haɗe ne dan girman Allah da matsayin shi in aka ce mutum biyu zai iya zamantowa uba da ɗa zai iya zamantowa uwa da ƴa ko uwa da ɗa ko uba da ƴa ko miji da mata ko ƙawa da ƙawa ko aboki da aboki kowa da ƙane ko shugaba da talaka ya zamanto abin da ya hada mu muke zauna Allah ne in an tashi an ji kanmu mun yi fada mun rabu kin kama gaban ki shi ma ya kama gaban sa ya kama gaban sa shi ma ya kama gaban sa shi ma a kalli Allah madaukakin sarki ne ya hada da haka kenan abin da ya shafi haƙin Allah madaukakin sarki laraba suke cewa ba mujamala a cikin shi ba fulaku ba alƙunya Allah Allah ne ba a taba haƙe shi Muhammad ibn Abdulwahab Allah madaukakin sarki ya ji danki ya gafarta mashi ya ƙara masa rahama mai kitabu tauhid ya kawo wani babi waɗansu mutane suka ajiye abin bautarsu a kan hanya sai suka ce ba wanda ya isa ya wuce ta wannan hanyar har sai ya gaida gunkin shi ya mashi sadaka ko ya kawo wata hadaya sannan ya wuce ta wannan gurin in bai bada ba to komai zai iya faruwa gare shi waɗansu mutane guda biyu suka taho ɗayan mai tabbatuwa ne akan addini baya jaɗin ja akan addini shi ɗayan kuma mai sakwa-sakwa ne da suka zo daidai inda masu waɗannan gumakan suke sai suka ce alƙawarinmu ne ba wanda zai wuce sai ya gaida gunkinmu sai ya rufuna mashi kuma sai ya ba da wata sadaka sannan ya wuce ɗayan ya ce babu da rufunawa a gaida gunki da ba da abin hadaya ba ga Allah ba wannan duk shirka ce Allah bai yarda da ita ba akai akai yanki sai suka sare kanshi suna sare kanshi sai Allah madaukakin sarki ya karbe shi a matsayin mai shahada Allah ya shigar da shi aljanna ɗayan kuma yace to shi tunda dai an ce kawai a dan gaida ba zai durƙusa ba ba zai yi sujada ba ba zai ruku'u ba amma bara dan sun kuyar mai da kai kadan sai dan sun kuyar mai da kai kadan kawo ko menene sai ya dauki kuda sai ya meka musu yana ganin kamar abin ne da bai taka kara ya karya ba da wannan Allah ya kama shi da laifi ne shirka kuma Allah ya hukunta shi da haka kenan yar uwa idan ana magana akan rayuwa duk abin da ya shafi haƙƙi na Allah madaukakin sarki haƙƙi na ibada haƙƙi na sunayen shi haƙƙi na sifofin shi haƙƙi na ayyukan Allah madaukakin sarki wannan baya buƙatar canji tsayuwa ake a tabbata a kan shi Allah da kansa yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ce waɗanda suka ce ubangijinmu Allah ne innal ladina qalu rabbuna Allah an samu imani kenan a gurin su musulmai ne masu imani ba fadar bace sun mastaqamu kuma sun tabbata akan wannan fada din lalle da kika fada da garan da imani ya shiga zuciyarki to kina nan a mai imani kin tabbata akan ayyukan imani ayyukan imani kuma kullun karuwa suke kuma ko kin fada da bakin ki a gurin Allah ya sani mai imani ce ko ba mai imani bace amma abinda ake bukata qalu rabbunallahu thumma istaqamu sai Allah ce waɗanda suka samu wannan rayuwa tatanazzalu alaihimul malaika idan lokacin mutuwarsu yayi mala'iku za su dinga sassakowa wasu bayan wasu wasu bayan wasu wasu bayan wasu manzon Allah yace maddal basari inda iya ido zai gano aka zai gani taron mala'ikun rahama sun zo karban ran shi da kuma raka ran shi zuwa ga Allah madaukakin sarki innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika abu biyu mala'iku za su gaya musu alla takhafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro kuma kada ku samu damuwa tsoro lahira da za mu tafi yanzu nan duka cikinmu nan inda muna fita daga kofar masallaci aka ce malama za mu tafi lahira sai kin durus aljannar da ake fada zan samu wutar da ake fada za a kona ni ko ba zan kona ni ba laifukan da nayi Allah ya yafi waɗanda nayi na alkhairi an karba ko ba a karba ba akwai tsoro wallahi dukkan mu da babu da wannan tsoron da bayan muna tahi da karatu na ko kan mu da karatu na duk mutum duk wanda ya san cewa in ya mutu aljanna zai mutu me za mu jira yi a duniya babu abin da za mu jira sai aka ce to idan an zo mutuwa mala'iku za su tambaya za su gaya maka Allah ta khafu kada ku ji tsoro wala tahzanu kada ku samu damuwa duk mai mutuwa wadannan abubuwan biyu suna zuwa ran shi damuwa akan rayuwar shi ta duniya da wadanda suka rayu da su akan duniya tsoro me zai samu a lahira kuma ba wanda yace ce baya jin tsoron lahira kawai a tafi babu shi duk wanda yace a tafi lahira baya tsoro to banda hi a samu ma san rabar lahira Allah madaukakin sarki yace afa aminu makarallahi fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun yanzu mutane hassu na yanzu mutane hassun aminta da tsarin Allah madaukakin sarki abin da ya tsara suna da garanti sun tsallake ɗan aljanna ne ba matsala sun tsira duk wanda ya gaya ba zuciyarsa wannan ya yarda ya ci gaba da bacci shi tabbas bai da matsala sai Allah ya ce fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun ba wanda zai amince ma wannan tsarin na Allah ba sai mutanen da suke hasararru ne kenan tabbas idan mutum akwai imani tafiya lahira akwai tsoro lokacin da zaka ji tsoro din lokacin da zaka ji tsoro din sai mala'iku su gaya miki Allah ta khafu lahira karku ji tsoro wala tahzanu duniyar da zaku bari karku yi bakin ciki a kanta matan aure da muke tare da su wasu suna tausayin mazajensu suna kishin mazajensu suna son mazajensu idan za ta mutu tana da damuwa wai idan na mutu mai gida na wani hali zai shiga zai samu matar da take son shi zai samu wacce take tausaya mishi anya zai samu wadda za ta kula da shi ta kula da ɗabi'un shi ta kula da dukiyar shi ta kula da buƙatun shi wannan yana damunta ƴaƴanta anya za a samu wanda zai kula da su ba za su tozarta ba ba za su wulaƙanta ba ba za su zama 'yan iska ba ba za su lalace ba za su samu abinci za su yi karatu za su samu aiki za su samu rufin asiri na duniya wannan abin zai zo mata cikin ranta wannan ai rayuwar duniya kenan mahaifiyarta da ta tsufa ko babanta da ya tsufa wataƙila ita take ba shi abinci ita take masa sutura ita take ɗawainiya da shi ita take kula da wahalhalinsa da jinyarsa da rahin lafiyar shi in ta mutu wa zai kula mata da babanta wa zai kula mata da babarta ita da take ɗaukar abincin ta kai mata za a kai mata ko ba za a kai mata ba duka irin waɗannan tunanin yana zuwa ya tsaya mata a rai tana da 'yar budurwa ta zo aurar da ita saurayi ya zo an yi magana ta fara sayan kayan kicin ba ta ƙare ba ta ba da kuɗin gado dafa zuci ba a ƙare ba ta ba da kuɗin kujeru ba a ƙare ba ga mutuwa ta zo wannan abin zai zo ya tsaya mata a rai wannan lokacin mutuwa kowa da irin abin da zai samu damuwa a kansa waɗannan mala'ikun za su ce musu Allah ta khafu wala tahzanu lahira kau ku ji tsoron komai duniya kau ku samu bakin ciki Allah zai dauke kulawa da duk abin da kuka bari amma sharati innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sun samu cikakken imani thumma istaqamu kuma sun tabbata akan wannan imani waɗannan sune za su samu wannan bushara din da haka ƴan uwa mata lalle a fagen imani a fagen ayyukan Allah madaukakin sarki muna da buƙatar mu tabbata akan abin da aka gina mu akan shi muna magana ne akan rayuwa akwai abin da ba a canjawa akwai abin da ba a kulau akwai abin da ba a garaje akan shi duk abin da ya shafi haƙƙin Allah ne ba a garaje akan shi duk abin da manzon Allah ya karantar ya ba da jawabi yayi umarni na dole to wannan ma ba a saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shi in an saba wa manzon Allah wallahi ko a rayuwar ta kusa ko a ta nesa ko lokacin mutuwa ko a lahira sai an gaba daidai ba da haka duk wanda ta tabbatar ga wani abu da manzon Allah ya karantar kuma ya inganta ana bin ta bashi to lalle ta tabbata kan wannan aikin ka ta canja idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya muna umarni a matsayin ƴan mata mu kiyaye kaza mu kiyaye kaza mu kiyaye a matsayin matan aure mu kiyaye muna zaune gidan mazajenmu mu kiyaye mun fito daga gidan mazajenmu zuwa unguwa mu kiyaye muna da mu'amala da mazajenmu mu kiyaye muna da mu'amala da makwabtanmu mu kiyaye waɗannan dokokin su ma ba a wasa da su ana musu tsayuwar daka ne a kiyaye su da haka lokacin da malama ta san kanta ta san inda za ta dosa
ta san manufarta a rayuwa to tana da bukatar akwai wadansu abubuwa da ba a taba su tsayuwa ake akan su wannan kuma koda rayuwa za a cire ta a bar duniya mun fada a tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen man anti wa ma za tu ridin an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makka za ta taru akan shi ta kashe shi amma da yake akan imani ne sai ce na rantsa da Allah inda za a dauko rana a dora a dama ta a dauko wata a dora a haguna akan in bar kira zuwa ga addini in bar addini yace sai dai in mutu akan haka da haka kuma abin da ya shafi addinin ki kika tabbatar karantarwa ce ta Allah wannan kina da bukatar tabbatuwa babu canji kuma in an kashe shi aka to kina da yakinin kina da shahada baki asara ba a wajen Allah madaukakin sarki duk sahabban da aka kashe a yakin Badar da waɗanda aka kashe a yakin Uhud da waɗanda aka yi musu rauni aka harba daga baya suka mutu a yakin Ahzab da waɗanda suka yi ɗaiɗai kun ya kokowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi wannan ne fa saboda tabbatuwa akan umarnin da Allah madaukakin sarki ya dora musu ba a canjawa ba a ja da baya wannan shine abin da ake kira da as-sabat tabbatuwa da tsayuwar daka al-istiqama as-sabat a samu tabbatuwa a samu daidaito a samu rahin ja da baya wannan rahin ja da baya din yana cikin abin da ya tabarbarar da rayuwar mu yanzu mace idan ka same ta multazima me ake nufi da multazima mai luzumtar addini da dokokin addini da an fara mata cari sai kaga ta dan fara ja da baya ke wallahi kin tsananta ke kullun ustazu kullun kina cikin hijabi kullun kina cikin niqabi su mu makaranta kaza sai ga ta dan fara ja da baya saboda tayi daidai da mutane to barayo ta dan ajje hijabin ta kagele barayo ta dan ajje niqabi din barayo da ita ma dai ta dan fito haka da dan gelanta aka fada ita ma dai a ganta barayo tayi kaza yau da ta dan je wajen party yau bara ta dan yi rawa waɗannan abubuwan yana da gurin da mutun yake da buƙatar ya tsaya kyam akan addinin shi tsangoma kar ta samu bar addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa musulunci ba ko ya fara kuma duniya ba za ta tashi ba sai musulunci ya koma ba ko sai ce faquba lil quraba madalla da mutanen da suke baki ne a cikin al'umma yanzu ina da kalubalen mutane a cikin addini kamar da sauki lokacin da izala take farko lokacin da sunna take farko lokacin da hijabi yake farko waɗanda suka fara sa hijabi a lokacin za su gaya maka irin tsana da kalubalen da suka fuskanta da yara maji a leda menene kaza sai ga kamar ba za su fito daga gidajen mazajensu ba yanzu hijabi har ya zama to wadda ba ta sawa ita ce mai kauyen to abinda ake nufi shine duk abinda kika tabbatar addini ne doka ce umarni ne na Allah kilizuntu akan shi kar ki motsa kar ki bar shi wannan shine abinda ake kira da bangaren da yake as-sabat haka rayuwar gidan mazajen mu matan da suke zaune da mazajen su na aure akwai dokokin da Allah ya yi umarni akwai dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni waɗannan idan kin tsayu akan su kada wata rana ki zubar sai ni wallahi na gaji duk abin da yake baya gani dan dai bai yaba ba matsawar umarni ne na Allah matsawar umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsawar haka ya dace ki tabbata akan su karki motsa mu wannan bangaren da ake kira as-sabat ne lalle a rayuwar ki kididdiga ki duba ki gani me ya kamata ki tabbato akan su cikin abin da yake da buƙatar mutun ya tabbata akan shi kina da buƙatar lokaci zuwa lokaci ke din ke zama ke ce abokiyar kanki da kanki wani lokacin ki ajje kawaye wani lokacin ki ajje iyaye wani lokacin ki ajje makwabta wani lokacin ki ajje kishiyoyi ya zama to ke kadai ke ce abokiyar kanki sai ki lissafo rayuwar ki kalle ta ki buɗa ta me ya kamata in ci gaba da tabbatuwa akan shi me nake da akwai na kuskure wallahi duk mutumin da ya kasa gane gaskiya yake aiki da gaskiya yana da abokai ne ba na ce kar ku yi kawaye ba na ce kar ku yi abokai ba amma muna da buƙatar lokacin da zamu abokanci kanmu da kanmu mu kadai kina da buƙatar lokaci idan kin aika yara makaranta
mai gida ya fita ba kowa sasa kata ki rufe gidanki inda i sallar raka'a biyu zauna ki nutsu ki kalli rayuwarki sai ki ma kanki da kanki hisabi me yake da buƙatar in ci gaba a kanta me yake da buƙatar in gyara wallahi zaki zamanto kina da shawara da zaki ba wa kanki ta gaskiya a daidai wannan lokaci duk wanda yake kuskure idan ya ki daina to yana da abokai zaka ga mutace kai ni wallahi wani abun nan na dan tsorata ba gaskiya kamata ni gara tace ki dalatan haka ake duk kin tsorata ga wance wance da kai me ya same ta sai ki ji ta cire miki wannan ta kawar da ta zo miki da tsoran Allah da nadama din wannan amma idan ke kade ce kika ware kanki kika nutsu kika gano kuskuren ki zaki daina to fa zaki ci gaba idan daidai ne to koda an tsangwame ki zaki gaya ma kanki ni fa ina yi ne saboda Allah ina yi saboda manzon Allah ya faɗa zaki samu damar da zaki dore manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a turo shi annabi ya duba yaga cewa bautar gumaka in dauki ice in sassaka in kera in aje in ce hini ubangiji na kuma idan matsala ta taso ba zai iya magance ta ba yace wannan abin akwai abin saki shine dalilin da yasa ya fara kebe kansa a gharu sawko yana ibada ko yana na gharu hira yana ibada yana tintintini yana so ya tabbatar da cewa wannan abin da mutanansa suke ya za a gyara ya zo a zo da daidai bai san kuma daidan ba sai da shekara uku malamai suka ce kuma daidai lokacin da yake fita din a watan Ramadan yake fita yayi a shekara ta 38 da haihuwar shi yayi a shekara ta 39 da haihuwar shi yayi a shekara ta 40 da haihuwar shi yana cikin kogon a shekara ta 40 din mala'ika Jibril yazo masa da sako yazo masa da wahayi a lokacin ya fahimci cewa lalle bautar kuma ta ba daidai bace ba akwai da kuma mutane da suka gano bautar kuma ta ba daidai bace ba amma sharrin abokai ne ya hana su canjawa wasu kuma shawarar da suka ba kansu da gaskiya ita ce suka sa suka daina ɗaya daga cikin mutanen Makka shi an yi mutanen Madina an yi musulunta yake ba zai musulunta ba ku dai yara da kuka musulunta ku je ku ci gaba dai to gunki gare shi duk abin da zai sai ya ga wannan gunkin ya nemi shawararsa ranan mutane suka ce kai yau bara mu masa wa'azi ya fita aka samu gunkin aka mai fitsari aka sharbane shi da kahi aka yadda shi aka zuba masa bola yazo ya kalla ya dauka ya wanke ya gyara ya ba shi hakuri ya sake aje shi a inda ya kamata ya aje shi aka sake masa kifi na biyu aka zo ta rana dakin ya bar shi a bude dila ya shigo cikin dakin ya ture shi ya masa fitsari a ka Allah da ya zo ya tsaya ya kalla shi kadai ya yi tunani yake cewa to in ko wannan shi ne abun bauta na za a tunkuɗe shi za a karya shi a mai fitsari bai kare kansa ba to ya za a yi ni ina Madina shi yana gari kaza ko ina gari kaza yana Madina ta zai iya bani kariya sai ce daga yau ya daina baukar gumaka gunkin da ba zai kare kansa ba bai kamata ya bauta masa ba Quraishawa ko Larabawa suna da gumaka a gidansu idan za su yi tafiya suka dan sassaka dan karamin gunki sai su yi tafiya da shi ɗaya daga cikinsu sai ya samu dabino aka bare kwallon aka zubar aka daka dabino aka mai da shi kamar kantuza sai ya tura shi sai ya dan karamin gunki da shi in ya je inda yake da buƙatar roƙo sai ya ɗauko shi ya aje ya roƙe shi ya roƙe shi ya gaya masa ya ɗauki kansa sai ya mai da cikin jaka yanzu Allah an sa shi a jaka ana yau akwai abin mamaki ba wannan bane abun mamaki yunwa ta kama shi guziri ya kare ga shi a kungurumin dawa sai ya tuna Allahnsa ai na dabino ne na haka da yunwa ta ci ta ci rasa yadda zai sai ya kama hannun gunki ya ce kai hakuri ranta zan yi kafin mu koma gida ya balle hannun kurutsurutsurutsurut sai ya cinye shi aka jima yunwa dai tana da buƙatar ciki a sake sa masa abinci sai ya sake ɗaya balle ɗaya hannun aka jima ya balle kafar wahe gari ya balle kafa kan ya dawo ya cinye gunki sai ce to ai ko wannan abun akwai abun dubawa a ciki gunki ake rantar san san jikinsa ana cinyewa bai magani ba wannan bai kamata ya zamanto abin bauta bane ba kun ga waɗannan duka ɗaiɗai ku zaman su kadai da tunanin da suka yi a cikin kwakwalwarsu wannan ya ba su damar su bar wani mummunan hali su dawo su tabbata akan abin da yake da wani ne ya dace da ka kima ki duba ki gani me ya kamata ki tabbato akan shi idan Allah ya miki alfarma mai jin maganar mijinki ce da Allah zauna a daki ki yi tunani ki ce wai idan na zamanto mai biyayya da jin maganar mijina me zan yi asara a duniya menene asara idan mace ya zamanto mijinta in ya ga mata tana ji me tayi asara ai ta kare tunani ta kare ta ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mace ta gari a duniya ita ce wadda ta hada sifofi guda uku zuwa guda hudu wanda mijinta idan ya kalle ta zai farin ciki mai tsaftar gida ce mai tsaftar jiki ce mai tsaftar abinci ce akwai matan da ganin su da ganin mujiya za a ce ko da ganin fatalwa ko da arangamu duka kamar ɗaya ne in zai higo gida ni kansa ya tabbatar bai da wani abu da zai farin ciki da shi zai zo tada ta shirfin zai zo tabbata ba yadda take zai tada ta kacakata ya tada gida kacakata ya tada ɗakinsa kacakata ya tada komai kacakata nan kwano nan tukunya nan kayan wanki nan bola nan an fara shara an bari nan ganyen maina ya zubo nan kayan fitsari nan kayan kahi nan yaro yana kuka ko ina babu inda zaka gani ka ji dadi wannan din mai gidanta ya san idan zai shigo gida bai da wannan farin cikin sai ta gane manzon Allah ya ce ita ce wanda in aka kalla ake farin ciki da haka in ta maida wa kanta dabi'a duk lokacin da mai gidanta zai zo same ta a tsaftace tsaf ita a karan kanta a jikinta mai tsaftace gidanta ta share hitar koda gidan kasa ne kuma koda gidanta daban kasa ne irin na iyayenmu na da akwai gidajen da mun san masu tsafta ne kafin kai ga zaka tadda ga sawun tsintsiya nan shar abin sha'awa ko tsinke fado zaka ga ta dauke ta tattare gidanta abin sha'awa ko ruwa ake bukata anguwa za a ce aje gidan wanci a dauko tana da tsafta tana da tsaftar jiki tana da tsaftar gida tana da tsaftar daki akwai matan da ba sa wanki sai bayan kwana hudu idan yaro ya fitsari sai ta dukunkuna sai ta sa a gargahin gado sai ta dauko sabon zani sai ta himfata in ya saki fitsari sai ta dukunkuna sai ta sa a gargahin gado in yayi kai sai ta dukunkuna sai an yi kwana hudu ko biyar da haka dakin yana tsami yana doyi ba turaren wuta ba kayan kanshi wannan zaka ga in baki baki ake mijin baya so ya zo gurinta in ita daya ce baya sha'awa ya zo gurinta sai ta tsaya ta wa kanta fada sai ta ga ita Allah ya taimake ta ba ta cikin wannan rukunin wannan gurin da ya kamata ta tabbata ne idza ra'atu ko idza ra'atha sarratu ko idza nazara ilaiha sarratu ta mai da kanta idan mijinta ya ganta zai yi farin ciki menene asarar ta abin da ya kwashe mu ko makan hadisin shine biyayya sai ta ga mijinta ita in ya mata umarni tana bi idan ya hana ta tana hannuwa idan ya zamanto wannan halin ta ne meye na asara ba ta da asara a ciki ɗaya daga cikin magabata ya ce shi tun da ya auri matar shi a ran da yake ba da labarin sun kai tsawon shekara kaza ya ce ya rantse da Allah ba ta taɓa saɓa mishi ba ni kuma na rantse da Allah ba matar da ba ta taɓa saɓa mijinta ba a cikin ku kuma ina je ban da kafara a cikin wannan ita abin da aka yi da aka kai ta gidan miji ran da za su tare da miji bayan ya yi addu'a sun yi salloli sai ta ce to akaramu kallah mu yi ta ɗaya da ɗaya me kake so a rayuwa ce ina son kaza ta ce ya shiga kwakwalwata ina son kaza ce ya shiga ina son kaza ya shiga akwai wani ya ce ina tunanin na ƙare waɗannan su ne abubuwan da kake so ce su ne da me da me baka so sai ni ba na son kazanta ta ce an kiyaye ba na son rahin kunya an kiyaye ba na son kaza an kiyaye ba na son kaza duk yadda zafa ta ce in Allah ya yarda na kiyaye su ta ce ƴan uwanka dawa dawa kake so na mu'amalanta ce ki je ku yi mu'amala da wanci ina da wata kaza ku mu'amalance ta a mutunta babata a mutunta babana a yi kaza a yi kaza a yi kaza waɗannan su ne kake so na mu'amalanta a kyautata musu wane ne ba ka so in saka masa fuska ko wace ce ba ka so ya gaya mata shikenan a dangina akwai wanda ya bata maka rai ba ka so ka yi mu'amala da shi duk suka lissafa
yace tun daga ran da suka yi wannan magana har ran da yake bada labari sai ba ta tsau kuskure masa akan abu guda daya ba da a ce wannan ko so idan kin zamanto kamar wannan kina da bukatar ki juya kina da bukatar ki canja shi akwai asara a ciki wannan guraren da mace ne idan Allah ya mata alfarma to ta tabbata akan haka koda kawaye sun zo suna dungurarta suna mata cari kawaye suna sa mata su daina zaman gidan mazaje suna sa su daina zaman tuwa masu biyayya suna sa su daina zaman tuwa masu kirki shi yasa ba manzon Allah yayi ingantaccen hadisi yace duk mutumin da ya gurbawa tawa wani mutum mata shi ba zai taba jin kanshin aljanna ba duk mutumin da ya gurbatawa wani bawan shi ko bai wasa to ba zai taba jin kanshin aljanna ba mace idan tana zaman lafiya da mijinta sai ka zance ke biyar ki ta yawa sungun sungun duk abin da ya ga miki kina yi wai yake a miji haka ko hudu ba da ake miji ba dan goyo bane ba ai zai rena ki kin saka masa fuska da yawa sai ta ari halayen da ba nata ba ki zauna ki wa kanki tunani idan Allah ya mun alfarma biyayya da jin maganar mijina da wane ne me zan yi asara a rayuwa babu abin da zaki asara nan gurin magun da yake da bukatar sabati ne ki zamanto mai tsafta tsaftar gida tsaftar yaya tsaftar abinci ta yadda mijinki kullun yana da sabon labari da zai baki duk matar da ba a mata santi wallahi tana da problem in kika yi abu sau uku kuma karki zo ki tsantsara hiya kirkira fa in kin zama masa abinci ci gaba da harkokinki idan santin yazo da kanki zaki gane cewa an yi santi din to ya kamata ya zama to kina da tsaftar abinci kina da gyaran abinci sai da kullun in ma akwai wani sirri da aka ajiti da ya sa loma zai fara baje miki wannan idza nazara ilaiha sarratu idza amaraha ata'atu in ya mata umarni zata maka biyayya idza ghaba anha idan ya bar inda take ya mata nisa baya garin ya tafi gurin aiki hafizatu fi nafsiha wa malihi zata tsare masa kanta ta tsare masa mutuncinta ta tsare masa alfarmarta wannan wajibin ta ne Umar dan Khattabi lokacin yana sarkin musulmi to diddare yana da aikin da yake zai zagaye cikin gari ya ji ina ne akwai matsala ina ne inda yake da buƙatar gudunmawa ina ne wanda yake wani ke kuka cikin dare yake neman agaji yana zagaye cikin Madina da yazo kofar gidan wannan gida zai wuce sai yazo wata mace a cikin gidan da tsakar dare tana rera waka tana cewa ta tsawala hadha al-lailu waswadda janibu wa arraqani ala dhaji'un ula'ibu tana cewa wannan daren yayi tsawo da yawa waswadda janibu kuma ko ina duhu ba kamar yanzu bane akwai dogon lantarki akwai fitila akwai kwai a guri kaza akwai kwai a guri kaza garin yanzu baya duhu sai dan ba wuta to su can garin bugu din tace ta qawala hada al-lailu waswadda janibu dare yayi tsawo ko ina yayi duhu wa arraqani kuma ya hana ni bacci al-arq shine mutun ya kwanta yake ta juyu ya juya dama ya juya hagu ya zauna ya tahi ya juya nan ya juya nan yayi tsoki ya zauna ana samu lokaci zuwa lokaci kowa haka wani abu yana taso masa eh take ni ma wa arraqani ya sa ni irin wannan rahin baccin Allah bazi'un ula'ibu ba ni abokin kwanciya da zan yi wasa da shi a cikin wakar sai Umar dan Khattab yake cewa makhafatu rabbi wal hayatu tasudduni wa ukrimu ba'li Allah turama makarimu yake cewa kace tsoron ubangiji nake ji makhafatu rabbi ina jin tsoron ubangiji na wal hayatu tasudduni kuma kunya tana mun kan da garki kuma ina mutunta mijina kada a taba mashi martaba shine muhalli shahidi yasa na kawo abi ina mutunta mijina a ce wani ya shigo gidana ko da daddare ko da rana saboda mijina ba na tace wallahi ba dan tsoron Allah ba ba dan kunya ba ba dan mutunta mijina ba tace la zuhziha min hada sariru jawanibu da ta ko ina wannan gadar da an girgiza shi an kada shi Umar dan Khattab yace subhanallahi hasbunallahu wa ni'mal wakeel lalle wannan gidan akwai matsala sai mai alamar da zai mashi ya koma gida da safiya kai yazo duba wannan gidan ne wa alama sai ga gidan da yake da alama yayi sallama aka nemi izinin mai gidan ta shigo ta fito ko shi ya shiga yace tsakaninki da Allah ki gaya mun abin da yake faruwa karki koyi mun komai a ciki tace wallahi ni amarya ce ko mata aure ce kuma ka tura mijina yaki yau wata kaza bai dawo ba kuma ina da buƙatar mijina ina kaunar shi tace gaskiyar magana sai ce to take hakuri zuwa dan lokaci kaza yana fitowa sai dawo gidan ish Hafsa ɗan gidan Umar dan Khattabi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Hafsa zuwa ne gurinki a matsayinki na yata kuma a matsayin abin da ya shafi al'ummar musulmi dan Allah kada ki koye mu wanne ne tsawon lokacin da mace mai mutunci mai kunya za ta iya kame kanta idan mijinta baya gida tace mai karfin hali ta kai wata huɗu kin daga ran nan sai yayi doka yace to kada wani soja da za a tura yaki ya tsallake wata huɗu bai dawo gida ba da haka idan ana yin kwana 10 kafin a je yaki kwana 10 a dawo to duk sojan da ya wata uku da kwana biyu ko uku sai a ce ya dawo gida saboda ya dawo ya tadda iyalinsa cikin martabarsu da mutuncinsu muhallin shahid ita wannan matar ta san mijinta yana da haƙi akanta akan karamcinta da mutuncinta duk da bayanan ga dare yayi da duhu in wani ya shigo ba san ya shigo ba sai ta ce ina mutunta mijina in karrama shi Allah tuna da maratibu saboda haka idan Allah ya taimake ki kina da mutunci kina da martaba kin san cewa alfarman mijinki ce yana da haƙi akan ki wannan ki roki Allah madaukakin sarki ki ci gaba da tabbatuwa akan wannan halin babu asara akan haka kuma daga cikin siffofin da manzon Allah ya siffanta a matsayin siffa ce ta mata ta gari idza gaba anha hafizatu fi nafsiha wa malihi kuma tana tsare masa dukiyar shi mata da yawa sai dai idan ba a sa ido ba amma mabarnata ce akan dukiyar mazajinsu barna ta farko shine idan kawayenta sun zo wata akan yi kacakata da komai a gidan saboda ta nuna musu cewa ita fa yanzu alhamdulillah rayuwa ta yi dadi jin dadi suke ba sa shan wahala ta kawo musu zindime magungunan madara ta aje ta kawo na bombita ta kawo na siga ta kawo lipton ta dauko abinci ke je kike dafa abin da kike so ke ma je kike dafa abin da take so shi miji ya lissa baya kawo kayan wata da aka da kawaye sun yi dirbciya sun yi dirbciya sun yi dirbciya idan ya rike saura kwana 10 ya riba ta masa komai fa ya kare ya kare in ya akai ci to kana nafi zan sata ne ko an ce maka na kai gidan mu ko gidan mu ana yunwa kai kokari ta tattare mata suna da iya fada in ka san za su kama sai su so maka da kofar da ba za ka iya magana ba to me kake nufi eh ka rasa me za ka ce to kana nufi kuma abin da kake da bukata a baka bayani ba a baka ba to idan Allah ya sa kina da miji kuma Allah ya azurta ki da cewa kina bin dukiyarsa ki tsare yadda ya kamata wannan ba hali bane da ake canjawa a ci gaba da tsarewa yana gurin da yake da buƙatar sabati da istiqama ki tabbato akan wannan idza gaba an hafizatu fi nafsiha wa malihi idan yana da yara ki yadda yaransa amana ne a gurinki kuma ki yadda cewa haƙinsu wallahi yana wuyansa yana wuyanki in ya fita duk abin da suka yi kira a tambaya in baya nan ke ce idansa ke ce wakilinsa ƴaƴanki ne ko ba ƴaƴanki bane to duk wanda Allah ya taimake ta tana da tarbiya da kula da ƴaƴan mijinta da tsare su da mutunta su wannan ta ci gaba ba cikin guraren da ake canjawa a gurguje dai duk wani abubuwan da na bada na kawo su ne a misali ko ce ta duba rayuwarta ta kalla akwai abubuwan da inda na alkhairi ne na addini ne ya shafi Allah ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi hakokin iyayenmu ya shafi hakokin mazauninmu ya shafi tarbiyar ƴaƴanmu ya shafi zama da mutakewarmu waɗannan abin tabbatuwa ake a ransu ba a canja su canja su shine hadari akwai kuma guraren da ake canjawa shine inda nake cewa mace tana arar ɗabi'a irin ta hawainiya shine abin da Bahaushe yake cewa in ka je gari ka tada kowa da jela kai ma sai ka samu ta ka daura ka saje da su kenan yanzu kina da wani hali da wata dabi'a sai kika tadda mutanen da kike rayuwa da su ba irin wannan halin ba gare su ba irin wannan dabi'ar ba gare su sai ki auna ki gani
idan na canja nayi daidai da su zai taba addini na ko ba zai taba addini na ba zai taba martabata ko ba zai taba martabata ba zai taba mutunci na ko ba zai taba mutunci na ba zai cutar da iyayena ko ba zai cutar su ba
duk inda kika juya kika ga ba illa ba matsala to anan gurin ana iya canjawa wannan shi yasa hatta a addinin musulunci akwai lokacin da zamu ga hukunci yana canjawa daidai da gurin da mutum ya samu kansa ko halin da mutum ya samu kanshi wannan kuma na barwa kowace ta zamanto ita ce alƙali akwai gurin da ba a zama gangam da gangam ana motsawa akwai kuma gurin da gangam ake zama ba a motsawa a gurin nashi daga cikin gurin da ba a motsa wata za ta iya rantsuwa ta ce na rantsa da Allah daga yau na daina ma biyayya ta ga yawa mijinta yanzu wannan rantsuwar da tayi tana da buƙatar ta tabbata akan wannan rantsuwar ta ta wata da muka bada labari a baya wacce mai biyayya wata rana mijinta sai ya ji hauhi ya dungure ta ya mare ta ya bold da ita eh tace wato dan ka ga ina maka biyayya ina binka tace to na rantsa da Allah na daina yanzu kaga in jinta ta rantsa da Allah ta daina ta baro gurin da ake tabbatuwa ta dawo wannan gurin to shi wannan gurin da ta dawo ana tabbatuwa akan sa ko ana canjawa yanzu koda ta yi rantsuwa tana da buƙatar kafara wannan abin da ya dace in kafara sai ta yi kafara ta koma zuwa ga biyayyen mijinta wannan shine abin da ya dace mata ita abin da ta saba bacci cikin dare in Allah ya kai mutum daga karfe 8 na dare in ta fara bacci ba ta tashi sai karfe 5 tayi sallah asubahi wannan baya buƙatar ta tabbata akan wannan hali din da ta zo ita da mutane suna tashi tsakar dare su yi sallah raka'a biyu su gaya wa Allah matsalolin su cikin sujada su roki Allah su kai masa kuka yanzu wannan tana da buƙatar ta juya daga wancan halin ta dawo zuwa wannan hali din wancan halin ko da halal ne in kwanta cikin karfe 8 in kawo karfe 5 yanzu da na samu halin da yafi nawa kyau yafi nawa alheri to so ake mace ta juya ta dawo mai alheri musamman rayuwar mata na sha fada mace rayuwar ta tafi kowace hadari tafi kowace rayuwa juyi ita mace kamar dan wake ce akwai lokacin da zaka ganta a ruwa mai kyau akwai lokacin da in ka kalle ta zaka ga ta gurbata akwai lokacin da in ka kalle ta zaka ga ta dawo ruwa mai kyau akwai kuma lokacin da za a kwarara mata ruwan zafi ko a kwarara mata mai zafi lokacin da za a jefa ta a tukunya dan wake da farko ruwa ne gare za a sata in aka jima aka tsame kafan fari in za a maida to gurbatacce za a zuba a ciki ruwan ga hannun ya canza daidai hen awaki anan za a zuba ta in aka jima za a kwaso ta a dauko ruwan gare a sake wanke ta in an jima an kwahe ta an zuba ta a kwano kamar ta tsire a kawo mai zafi a kwarara mata a bada mata yaji din rayuwar mace haka take komawa shi yasa nake faɗa cewa duk mace wallahi zaka tada cewa rayuwarta abin tausayi ce wacce tayi a gidansu zaka tada daban wacce tayi a gidan mijinta na farko daban in Allah ya jarrabe ta bata yi sa'ar miji ba ko bata da hakuri ko mai matsala ce to zaka tada ta da aure aure duk gidan da ta je matsalar gidan daban ce sai nake faɗa kenan mace in za ta yi aure sau 10 wajibi ne ta canja halinta sau 10 daidai da inda ta samu kanta ya ake nufi da ta canja halinta sau 10 duk dabi'ar da ta samu gidan da tarbiyar wannan gidan in dai bai saba addinin musulunci ba to dole ta sake juyawa ta dawo ka ta ce ni ba haka a gidanmu an ba haka a gidanku ya wuce ni mijina na baya ba haka yi min ba an wuce wannan guri din kuma kar wai ki ce abinda mijinki na baya yi misali idan zawara ce ta sake gidan miji ta ce wai dole abin da aka yi a can ya tayi anan a nan guri ne da yake da buƙatar juyi a cikin rayuwa ɗaya daga cikin abokaina mun taɓa tattauna da shi bayan ya saki ɗaya daga cikin iyalan shi sai nake tambayar sa me ya hada ku da ita ko kuma yake ban labarin rabuwar yace wallahi mallam abin da tace mun tace da Allah ya kaddara kai na fara aure tace wallahi tallahi da har abada kai ne miji na kuma ba zan taɓa saki aure ba tace amma dan Allah kai hakuri ka saka ni haka ta gaya masa sai dan Allah kai hakuri ka saka ni tace amma wallahi duk abin da ake da buƙatar Allah ya wa mace alfarma ta samu a wajen dan miji Allah ya baka amma kai hakuri ka saka ni tace ko miji na da ba ya cuce ni kuma dole gidansa zan koma. Yace to ya rubuta takarda ya ba ta, yake ga kamar fim ko kamar wasan kwaiko a zahiri, wallahi akai na a zahiri akai suka yi a mutunci. Ya rubuta takarda ya ba ta da ta fito daga gidansa ta koma gidan mijin nata, bata koma ba wallahu alam. Amma abin da yasa na kawo misali juyi da ya kamata lalle mace ta samu a cikin rayuwarta, ita mijinta na baya baya lissafa mata kuɗin da za ta kai, kawai idan ya zo loka zai jawo, sai sa hannunsa a jihu haka, duk abin da yake ciki sai zuba a wannan lokar. Ba za ta ƙara masa magana ba, ba zai ƙara mata magana ba, sai ta ce wannan kuɗin ya ƙare. In ya ja loka ya ga babu zai zuba wasu, in ta ce ya ƙare zai zuba wasu, wallahi kai tarbiyyance ta. Saboda duk lokacin da ta buɗe loka akwai kuɗi a ciki, duk lokacin da ta buɗe loka akwai ciki a ciki. Ita kuma wanda ta zama ya akara muka Allah ustaz ne, akwai ado, akwai wanka, akwai tsafta, amma kuma kuɗi dan albahi ne. Wataƙil 25,000 a wata, ko 30,000, ko 40,000. To mai 40,000 ina zai iya zuba kuɗi a loka ya bari? Ba zai iya ba. Sai ta ce wallahi komai na rayuwa kamun, ta ce amma na saba da waccan rayuwa, ta ce wallahi ya cuce ni, ta ce amma ka yi haƙuri dole da ni zan zauna. Ya sake ta, ta koma gidan ko bata koma ba. Wannan abin da nake gaya wa mata a heke nan, ya kamata mu juya ɗabi'unmu su dace da halin da muka samu kanmu a ciki. Daga cikin juyawar shi ne za ku iya auren mazaje lokacin da Allah ya hore musu duniya da yawar arziki. Idan aka shiga halin wahala sai a gudu, sai a daina aure, sai a fasa. Wannan yana da buƙatar mace ta juya, shine abin da nake nufi, mace ta zama to mai sawaya, sai ta koma ta yi haƙuri da daidai halin da ta samu kansa a ciki. Wanda ya fi daɗi shine ki auri tungulin matsiyaci da kyar, sai da ma kika agaza mata tukune biya sadakinki. Akwai matan da suke da wannan ƙoƙarin, mijin ya riga ta take bara ka gani, ba na akawun nan ba, kurkurkur sai ta dora masa 50,000 ta ce haɗa ka kawo. Akwai matan da su suke ba abin nan samarinsu ko zawarawansu kuɗin da za ka kawo na gaisuwa gidansu, su ba su kuɗin gora, su ba su kuɗin sadaki, saboda su auren suke su. To kin ga da ta samu irin wannan mijin, daga baya sai Allah ya mai da mijin tamuloniya, sai ta gudu. Kaga ita wannan canji ne daga mummuna zuwa mai daɗi. To idan an canja daga mummuna zuwa mai daɗi, sai a ce karki ɗauki halin daɗi, sai a ce karki ɗauki halin hutu. Babu laifi ki yi rayuwa ta daɗi ta hutu, karki ce yau ani kowa ya sani a tsiyace, ya sani da zane mai haɗin hannu, duk da yanzu ana ji an daina haɗin hannu ko gamun hannu ko gamun baki ake cewa ko tsakiyar, idan ta huje a kamo wannan bakin, a kamo wannan bakin a ɗinke tsakiyar, kuma da ta huje a fasa ta. Da duk iyaye na da sun iri wannan rayuwar, lokacin da ba a iya yin zare sama da guda uku ko guda huɗu. Amma yanzu alhamdulillah kowace ka ɗaga akwatinta falfal da ɗan bahun bako a gefe, saboda Allah maɗaukakin sarki ya hore mata wannan dukiyar. So idan mace ta samu kanta a cikin wani hali, ya zamanto tana da godiyar Allah maɗaukakin sarki. In na daɗi ne, to yi ma Allah maɗaukakin sarki godiya. Idan ba na daɗi ba ne ba, ta zamanto mai haƙuri a nan inda ta samu kanta tsakaninta da Allah maɗaukakin sarki. Wannan shine maƙasudin da nake da buƙata a cikin lakcin mu ta yau, zama ta mana matahiya. Lalle akwai gurin da muke da buƙatar mu tabbata ba juyi, akwai kuma gun da ya kamata mu juya mu yi daidai da halin da muka samu kanmu. Matsawar babu saban Allah, babu saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shi. Wannan kuma ya ihe ku ko kwatanta sauran misalai da kuma halayen da zamu samu kanmu cikin rayuwa. Allah ya mana arzikin haƙuri da biyayya da juriya, waɗannan su ne suke ba mu taken nasara. Haƙuri da juriya da biyayyar Allah maɗaukakin sarki da addu'a, wannan su ne makamanmu cikin rayuwa. Abinda muka faɗa zamanto daidai, Allah amfane mu da shi. Wanda yake akwai kuskure, Allah ya sa mu gyara kuskuren, mu yi aiki da abin da ya dace. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh ba matsala. Eh wannan ga wata tambaya an rubuto ban sani ba ko kuna ji na? Ana ji? Wannan da ta rubuto tambayar sai take cewa Assalamu alaikum. Mallan na sha azumin watan Ramadana saboda bana da lafiya. Kuma har yanzu ban gama samun lafiya ba. Amma ina sa ran samun lafiya. To amma mallan zan iya ciyarwa ko in bari in na samu lafiyar sai na rama. Nagode Allah mai da mallan gida lafiya. Wanda dai yake da rahin lafiya ta sa ya sha azumi kuma rahin lafiyar sa ana warkewa yana sa ran zai warke. Zai hakuri ne har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai bashi lafiya sai ya gyara. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Wanda cikin ku bai da lafiya ko yana kan tafarki to adadin abin da ya sha shi zai rama a kwanaki na daban. Da haka in kin sha shekara ɗaya ne, shekara biyu ne, shekara uku ne, shekara hudu, kin ga kina da azumi 120 ko 116. Waɗannan su ne za ki rama sannu a hankali cikin rayuwarki. Abin da kike da bukata dai ki rinka sanar da 'yan gidanku. To yau ban ana bi na azumi 100, ana bi na azumi 110, ana bi na azumi 150. To ko kin mutu 'yan gidanku sun san ana binki azumi 150 sai su rama miki. In Allah ya baki lafiya sai ki rama. Wanda yake ciyarwa shi ne wanda ake sa ran ba zai warke ba, cutarsa ta tafi a lahira ce. Wannan shine baya rama azumi sai ya ciyar. Wallahu ta'ala a'lam. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you.